أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لا أتوت عشرين شدة جوات ربيع من الأول هجرة رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا جمهور سليف الأولى 40 دليل إن شاء الله وسلم ولا كراتو kamar yadda aka saba muna karatu a cikin ranaku a wannan masallaci. Muna karatu cikin Al-Qur'ani mai girma suratul Saffat. Mun tsaya karatun da ya gabata ayat 93. Insha Allah ta'ala zamu tashi ayat 94 cikin suratul Saffat. Zai zama darasi na biyar insha Allah. Muna fata Allah ya mu dace. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa'aqbalu إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين.
نعم. الله سبحانه وتعالى وانا آيوي الله ينا بياني أكن النبي إبراهيم عليه السلام ديت يا يكرو دا قالوا بلي دا ما سبو شنقو ما كاجماعة هر دا ما حيثينك. Haka lokacin da suka tafi suka bar annabi Ibrahim alayhi salam ya kakkarye gumakansu, sun dawo suna ganin abinda aka yi suka zarge shi. Kamar yadda suratul anbiya'i Allah yake bayyanawa, qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. لقد أخذوا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. لقد أذكركما كنسوا akakare suka ce waye haka da waɗannan ababen gijinmu, ababen da muke bautawa, waye musu haka? Kai wanda biya musu haka azzalimi ne, ya zalunce su, an zalunce abin bauta, ba wannan bai kamata ba. Amma hankalinsu bai damu ba. Suka ce suna ga akwai wani matashi wanda suna zarginsa da ake ce masa Ibrahim, yanzu kawai a zo da shi bainar jama'a a zo da shi baina jama'a mutane su zama shedu. Aka zo da Annabi Ibrahim suka ce kai ne ka aikata wannan da ababen da muke bautawa ya kai Ibrahim. Annabi Ibrahim ya ce a ga babban sunan shi ne ya yi haka da su, yana kishi kuna bauta masa tare da su ne. Shirawa ga adwayo suna cewa ya kakkarya su ya doke su amma ya bar babban, har ma ana cewa ya rataya masa gatari na tsarewa za ka yace shi ne ya tsare su. Suka ce a ai ka san ya za ya ce shi ya tsare su, sai ta fas'aluhum in kanu yanfiqun, a tambaye su su za su gaya muku mana sun san wanda ya tsare su ai. To kaga a nan suka ce masa ai laqad alimta ma ha'ula'i yanfiqun, ka sani kai ma ai ka sani ba sa magana. Shi ne ke gaya musu yanzu kwa bautawa abinda ko magana baya yi baya furici ice kawai a tsaye a dawa ana bauta masa, daga nan suka shiga nadama. To haka ma nan lokacin da ya karya su fa aqbalu ilayhi yazifun, mutanen suka dawo suka fuskance shi yazifuna suna gaggawa sun taho da sauri suka dawo, hankalinsu ya tashi an taɓa musu ababen bauta. Suka ce ya aka yi, kwana sai Annabi Ibrahim ya ce musu a ta'abuduna ma tanhitun, yanzu kwa bauta abin da kuka sassaka su ba kuma kuma ku bauta musu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, alhali Allah shi ne ya halicce ku, me yasa ba za ku bauta wa Allah ba? Shi ya halicce ku da aikin ku ma da kuke yi, Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahaliccin ku gaba ɗaya, to me yasa za ku bauta wa waninsa? Ku bauta wa ku abin da kuka yi, ku bar bautar wanda ya yi. Ya kamata Allah da ya halicci mutane su bauta masa ba su bauta wa waninsa ba. To amma yawanci idan mutum ba shi da gaskiya, kawai da an zo an yi fafafafa an kure shi shi sai kuma fada. Idan aka ce kawo hujja kawai sai fara ashar ko zagi ko wani magana ko zambo ko sauransu, yawanci haka ne. Don haka mutane Annabi Ibrahim alayhi salam suka ce kai qalu ubnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim, kawai ku tona masa tono ku yi masa ginin wuta kawai ku jefa shi cikin wuta, wuta mai kuna shi ne a tona rami a zuba itatuwa a zuba mu a cinna musu wuta, sai sun ƙonu sun yi jazir ya zama gaushi, to a jefa shi a ciki. To wannan shi ne abinda suka yi, aka rinka tara ice a cikin rami ana ta tara ice, sannan aka sa masa wuta ana ƙara zuba ice ana ƙara zuba ice, sai da zama kusa da wuta ma ba za a zo kusa da ramin ba a iya zuwa, daga ta aka tashi a majajjawa aka jefo shi ya fada ciki. Shi ne Allah ke faɗi kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, muka ce ya ke wuta, to wutar ma baiwar Allah ce, tana kuna ne in Allah ya yarda ta yi kuna, in Allah ya ga dama ba za ta yi kuna ba. Saboda haka kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, sai Allah ce fa aradu bihi kaida, kama yadda a can ma yace wa aradu bihi kaida, sannan fa aradu bihi kaida sai suka yi nufin makirce da shi, shirin halakar da shi, ta ko ta ina shirye yadda za a halakar da Annabi Ibrahim ake yi. Allah ta faj'alnahum al-asfalin, sai muka sanya su ne makaskanta ba za su iya halakar da shi ba. Sori ya tsaya a kan gaskiya kuma Allah ya kare. Wa ƙwala, sai Annabi Ibrahim ya ce inni zahibun ila rabbi, an karanta yawwa.
Wa ƙwala inni zahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli min adh-dhalimin, فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل بما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين.
قال وقال سيتي النبي إبراهيم لو كان موسى ينسى سكا بجري سكا إبو ترى الله sayace inni zahibun ila rabbi sayahdi ni zan kawar zan bar muku garinku duk gari sai shirka mafiya yawa kun ki bautar Allah ina tsoron halakarwar Allah inni zahibun ila rabbi ni zan koma ga ubangiji na sayahdi zai shiryar da ni zuwa ga abin da yake zan samu mataimaka in tsaya akan daidai amma in na tsaya tare da ku ina tsoron kar ku batar da ni yace rabbi ya ubangiji habli minas salihin ba ni ƴaƴa daga na ƙwarai habli minas salihin ya roƙi zuriya ne anan sai rabbi ya ubangiji habli minas salihin habli ya Allah ka bani minas salihin daga ƴaƴa na ƙwarai wannan shine addu'an annabawa ko yaushe habli min ladunka zurriyatan tayyiba annan shi sai rabbi habli minas salihin ya ubangiji ka bani daga zuriya salihan bayi lokacin da ya wannan roƙo kawai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi addu'arsa. Allah ta fabasharnahu bi gulamin halim sai muka masa albishir cewa zai aifi ɗa bi gulamin zai aifi ɗa halimin mai matuƙar haƙuri ɗa mai haƙuri wadda kuma annabin Allah ne. Allah ta falamma balarra ma'ahu sa'aya bayan ya aiki wannan ɗan shi ne annabi Isma'il. فلما بلغ معه السعي لوكتين دا يا اي فدا دن يجرما بلغ معه السعي شيني يكي دكان غبر ميان ايكي تفيه تفيه دا شغادة فيشي تاري دا بابان سناي ونشيني ببان دانسا لوكتين دا يكي حركر ايكي تاري دا بابان سمعنا يا جرما يا دوما تاشي ana ko fassara shi falamma balagha ma'ahu sa'aya bayan ya girma ya zo matashi tare su zuwa kasuwa ko gona ko sana'o'i to suna cikin tafiya sun kai wani guri qala sai yace shi annabi Ibrahim ya gaya wa Isma'il yana yaro a lokacin yace ya bunayya ya kai dan dana an ce ya bunayya wannan siga ce ta tautsayawa da kuma jin kanta da nuna soyayya gare shi kamar yadda ake cewa ya abati wannan kuma siga ce ta girmamawa da daraja mahaifi a ce ya abati an ce ya bunayya kuma siga ce ta tausayawa da kuma kauna ga ɗa ake amfani da ya bunayya ya kai dan ɗana ma'ana dan karamin ɗa haka siga na kaskanci a nan don tausayi an kaskanta shi an yi tasgirinsa don tausayawa da kuma kaunarsa sai ce ya kai dana inni ara fil manami ni fa na gani cikin bacci anni asbahuka cewa ina yanka ka mafarkin da nayi umarni ne ake mu annabawa ana musu umarni a cikin bacci a musu ilhama a musu umarni wani fa'i da shari'a a cikin bacci za ka yace ni na gani kuma abinda na gani nan umarni ne daga Allah na ga anni asbahuka cewa ina yanka ka umarni ne daga ubangiji na fangur ma za ka ra kai nazari me kake gani na baka lokaci kai nazari me kake gani qala sai shi kuma Isma'il ya ce ya abati ya kai babana if'al ma tu'mar kawai aikata abin da aka umarce ka satajiduni insha Allah minas sabirin za ka same ni insha Allah daga cikin masu haƙuri zan yi haƙuri akan duk wani bala'i in dai wai ka yanka ni ne kuma Allah ya umarce ka to ina maka biyayya akan wannan na yadda ka yanka ni kaga wannan ƙarewar ittila'i ke yawa ake abu ne kaga kowa da irin ittila'in da ake masa yanzu aka ce wa mutum ya yanka ɗansa a yanzu ai ba zai yiwu ba sai dai kawai ya tsaya yana ta maganganu amma su da ke ƙarfin imaninsu Allah subhanahu wa ta'ala yana umarni shi ke a yanzu aka ce ga aya ta zo yau an ce kowa ya je ya yanka ɗansa kawai na fassara anyan malamin da ya iya tafsiri to duk shekarun baya bai iya tafsiri ba amma an ce yau an ce a yanka da wannan da dai yawa mutane suke tafsirin bai ba saboda abu ne jaraba ta kai iyaka shi kuma da a ce baba ya ce masa an ce a yanka ka ko fada na farko da bai samu dadin ba yana shekara 86 ya aika wannan dan na dan shekara 86 ya aika annabi Isma'il yana dan shekara 99 ya aika annabi Ishaq so ya ka tsakanin annabi Isma'il da annabi Ishaq shekara 13 saboda haka ya aika annabi Isma'il shine babban dan sa babban dan wanda da idan yawanci mutum ya haifa to yawanci babban da garin ma sakantawa yawanci manyan yaya suke zama wasu iri daban yawanci tsabar so da kauna da ake nan so sai aka ce yanka wannan dan shi kuma shi kuma da wanda yake da gadara da shi ne babba a gida da sauransu amma ya yadda ya amince babansa yanka shi saboda tsa'awa babansa yanzu a zamanin yanzu kaje ka samu wani da a cikin mutum a cikin yayansa ya samu wani da ta tuba abu ne yanzu kawai a bisa ibada cewa shi zai yanka shi sai ya ce babansa fa yana ga ya samu matsala kawai abin da zai faɗa ke saboda bai taɓa jin wannan labarin ba don ba a taɓa yi ba ba a taɓa samun ɗaya yanka babansa kafin wannan lokacin ba amma sai ga shi nan ya faɗa shi kuma ɗan ya yadda kawai shi in dai babansa ne zai masa biyayya in an yi mutum in ɗa ya yi wa mahaifi biyayya cikin abin da bai saɓa wa Allah ba to ɗan zai samu daraja ba waɗanda da zai yi wa mahaifansa biyayya bai samu daraja a rayuwa duniya da lahira ba insha Allah musamman yana da tauhidi ya san me yake ya san haƙƙin Allah ya kiyaye to in ya bi mahaifansa shi yasa ba yawanci da ya yi addu'a yake samun karbuwa sannan mahaifa suna yi mutum addu'a yana samun karbuwa in sun ce Allah ya masa albarka to zai zama mai albarka da izinin Allah saboda haka ake buƙatar ƴaƴa su zama masu biyayya ga iyaye komai girman mutum in dai iyayensu suna nan to ya zama ya yi musu biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba babu biyayya da ta wuce wannan a ce yanka za a yi amma ya yarda ya bi babansa akan wannan na
falamma aslama wa tallahu liljabi وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه
Allah subhanahu wa ta'ala ce falamma aslama lokacin da suka mika wuya gaba ɗayansu mahaifi ya yadda zai yanka babban ɗansa ɗan ya yadda mahaifinsa ya yanka shi kawai sun bi umarnin Allah mahaifin ya bi umarnin Allah ɗan ya bi mahaifinsa kuma ya bi umarnin Allah Allah ce falamma aslama lokacin da suka mika wuya gaba ɗayansu watallahu liljabin ya juyar da shi wasu malaman su ce ya kifar da shi akan fiskansa liljabin wato ya kifar da shi don ya yanka shi ta kiyaye yayin yanka shi ya kifar da shi akan fiskansa a wasu riwayoyi ga ya tafi da shi inda zai yanka lokacin manasik lokacin sai abu ne aikin hajji ya zo ranar da ake yanka ya zo zai yanka shi shaidan ya bijiro masa da wasu wasi ya ɗauki tsakuwa ya zai fi shaidan shi ne ake jifan shaidan har yanzu ya wuce gefe inda ba shi dan a tunaninsa, ya zo zai yanka shi anan, sai sake jin wasu wasi, sai sake ɗiban tsakuwa, ya sake jifan a wajen jamratul wusta, bayan ya yi jamratul sugura, ya ce wajen jamratul aqaba, nan ma shi dan ya sake masa wasu wasi, ya sake ɗaukan duwatsu ya jefa shi. Wasu malamai suka ce ya faro ne daga jamratul aqaba, sai ya fara jefawa duka ne. Ala ayi halin ya yi wannan jifa, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya zamanto yanzu duk wanda zai aikin haji sai ya yi jifan shaidan. Tun daga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta masa aikin haji, to haka ya koya wa al'umma. Daga sun yi abin lokacin da ya zo zai yanka shi sai ya kai baba, yanzu riga ta ita kadai ne tufar da muke da shi wanda za ka mulli kafani, ina ga ka tuɓe ta a jikina kar jini ya ɓata ta, saboda idan ka yanka ni sai ka rufe ni da ita. Kawai ittifaki da wannan, ya ɗaga riganta ya so koyar da ɗan zai yanka shi ta ƙeya. Allah ce wana dainahu an ya Ibrahim, sai muka kira shi muka ce ya Ibrahim, ya kai Ibrahim, qad saddaqata ru'ya, wallahi tabbas haƙiƙa ka gaskata wannan mafarki da Allah ya sa ka yi. Inna kadhalika najzil muhsinin, lallai mun kamar yadda muka ɗaga darajar annabi Ibrahim da annabi Isma'il, muka kare su daga abin da suka yi niyya. Za a yanka annabi Isma'il, da mahaifi zai yanka ɗansa, amma Allah subhanahu wa ta'ala kuma yanzu ya dakatar. Kadhalika hakanan najzil muhsinin, muke sakan kawo duk wanda suka yi aiki domin Allah, suka kyautata aikin su domin Allah, duk wahalan da zaka sha in dai ka tsaya akan dokar Allah, domin Allah kake komai, sunan wahalar kawai ƙarariya. Sannan duk wahala, duk tsani ko yanayi, za ka samu mafita da ikon Allah, domin Allah shi ke ba da mafita. Saboda haka Allah ce inna lallai ne, in ji Allah, ka zaɓi ka kamar yadda muka dakatar da yanka annabi Isma'il, najzil muhsinin, haka za mu sakan kawo masu yin aiki domin Allah, suna tabbatar da cewa suna taka tsantsan da dokar Allah, kuma Allah yana ganin su a kowane yanayi suke ciki. Allah ce inna hadha, lallai wannan, lahu albala'ul mubin, wallahi shine jarrabawa mai bayyanannen jarraba. A ce mutum yanka ɗansa, wannan ba ƙaramin jarraba ba ne. Ɗa ya ce baba ya ce zai yanka shi, kai wannan ba ƙaramin jarraba ba ce. Ce wannan shine ibada. Ana so baba ya ce zai yanka ɗansa, ya yarda kawai da umarnin Allah. Ɗa ya yarda da umarnin baba, cewa ya yarda zai zo zai yanka shi, sai ka yanka. Inna hadha lahu albala'ul mubin. Ko bulala aka ce kwanta a yi maka, wani ba zai yi babansa, wani ba zai yi su yi duka daga da babanki, ko ya ce ma ya bar gida, ko wani abu makamancin haka. Amma ina ya sa Allah da kansa subhanahu wa ta'ala ta inna hadha lahu albala'ul mubin, lallai wannan shi ne tabbas jarrabawa, in ka neman bayyananniyan jarrabawa in ka samu wannan cikin. Allah ce wa fadainahu bi dhibhin azim, sai muka fanshe shi bizibhin azim, da abun yanka mai girma, shi ne rago mai ƙaho manya, mai kuma abu ne tudu aqran amlah, kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam dhaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kafshaini amlahaini aqranain, kamar da Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma ya faɗa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yanka layya da raguna biyu masu ƙaho, kuma masu baƙin ido ko kuma baƙi a gurare biyar, kamar yadda ake da doki fari biyar, har kuma rago wanda ake layya da shi. Ko da ke amla, malamai sun fassara shi da yawa, wasu ce fari sol shi ne amla, amla haini aqranaini mai ƙaho mai girma, wasu ce mai ɗigo-ɗigo a jikinsa shi ne amla, wasu ce mai baƙi gaba fari baya, wasu ce mai ja gaba fari baya shi ne amla. Duk dai nau'o'in raguna da yawa sun shiga. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wa fadainahu bi dhibhin azim, kaga ba fa kawai an umarci annabi Ibrahim alayhi salam da yayi layya ya je kasuwa ya tsoya rago ba, a'a, Allah yana so ya ga irin tsayawar imani, sannan kuma ya karantar da al'umma imanin masu imani wanda suka shuge. Su in an zo umarni ake musu na ibada, amma sai an girgiza su, sannan su jajirce su tsaya, sannan tukuna Allah ya kawo mafita. layyan za a fara yi sai aka ce ya fara yin kadansa a ga tashin hankali maimakon ga raguna kawai Allah subhanahu wataala ya ce a ji a sayo rago a yanka to da ba mu san imanin irin nasu ba amma sai aka karantar da mu jajircewa irin nasu da imani irin nasu sai da aka ce yanka ɗansa yadda zai yanka wani an ce sai layyaye ya yanka yana lissafin cewa kuɗinsa fa gaskiya shi kaza 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 sai ga nace kai bana fa zai sauka wai bana zai sauka kawai da ya dan yi mini lissafi sai ka ce bana zai sauka a bana zai yi kaza wani sadaqatul fitr ma zakkanti da kai kawai ya auni ko shinkafa ko wani masara ko makamantansu ya yi na ma suka ji yana ta dabarbaru a ganinsa to wannan shi sai da aka fara da asali a falazata kabirihi wato ɗansa na jikinsa hancinsa aka ce yanka shi don a girgiza imani da a san cewa su kam ba maganar kuɗi ba ne in aka ce ɗa ma su yanka za su yanka a kan bin Allah to balle an ce a sayo rago a yanka ko a zamaninmu yanzu akwai wa'inda da yawa da ce a ni kawai zan yi layyan nan abinda Allah zai hore yanzu ma ba wannan din ba Allah bane ya bani sai ga kawai mutum ya je kasuwa ya sayo gurgurdan imani suke ne yanzu na zai sayo rago ko da ya yi to su kuma ba ma maganar sayo rago ba a'a yanzu tukunna imanin ana so a nuna ma cewa an kawai matakin da ɗansa ne zai yanka kuma ya yadda ya amince ɗan ma kuma ya yadda a yanka shi duk ba mai gardama a cikinsu uban bai ji kashin yanka ɗansa ba ɗan ko bai ce ba bai yadda a yanka shi ba to Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim don ka ce da suka taka wannan matakin ai da ma Allah ya san ragon za a yanka amma ya bar su kuna don ya gani shi yasa zaka ga sau da yawa Allah sai ya jarraba ka tukunna ya jarraba ka tukunna ya gani a yi ka a yaron shago a gani zaka ce amana ne ko zaka zama da gaske a yi ka a yaron shago kai ne mai kirga kuɗi amma na wani amma ya amince da kai ya ɗora ka akan dukiyarsa a yi ka a wannan ko a yi ka a yaro ko a yi ka a direban taxi ko a yi ka a direban nafef a ganin tukunna da ba daga farko kawai sai a baka gida ba ai ba za su yi imanin ka wata kuna wato sai an yi ka tukunna yanzu kai mai tuka nafef ne na wani za ka kai balance ko kuma ko za ka ci gaba da dabarbaru na ƙarya na munafurci da wahalar da kanka ko a yi ka a direban mashin a gani ya imanin ka yake za ka riga kai balance ko kuma ƙarya za su ƙare a nan a dawo ana neman ka a karbi mashin din ma ya gagara ko a dawo ana neman nafil din ma ya gagara ko a dawo ana lissafin kayan shago an rasa duk abin gaba ɗaya ka yi kata-kata da shi ko baka kulle komai ba ko wanne ne wanne kawai sai gaba ɗaya ga shi nan kawai sai an jarraba imanin mutum a gani to wani kawai daga ya zo in ya ɗan ga abun nan sai ga kawai ya wargaje dama kawai wannan taɓa abun nan ne ba shi da wani ƙwazo a ɓangaren imani da jajircewa da sanin ya kamata da kiyaye amana raunin imani ya shiga so da ya ga da an ɗora shi ya ɗan faki abin an fara tara tunikin da ba za a gane ba ko ya ɗauka shikenan kawai sai ga ya fara gaggawa wani kaga ya fara gaggawa yana ɗaukan dukiyar mai gidansa banda ɓata basira wa ce kuma a hula mai kyau a wani kani shirme to wani ya kama wasu abubuwa haka nan to in an zo an ce to an kore shi a shago shi kenan ko magana ta kare sai zage-zage sai su mutu duk labaran kasuwa ya sani amma na banza ba amfani a daidai ta baka labari da alhaji wane shi ne kaza a yi alhaji wane shi ne kaza to kai kuma alhaji waye kai kuma mai duk zai zama shirme to ana girgiza mutum ba daga wannan farawan sai kai kuɗi ba in Allah ga dama sai ka wulga da matakai da yawa to ana girgiza ka ne a gani za ka jure ko za ka tsaya ko da kuɗi ko ba kuɗi ga amana nan amanan nan kana tuna cewa fa Allah ne ya ce ka kiyaye abu kaza ilin fa Allah ne ya ce a yi abu kaza fa dokan Allah ne ka duba annabin Allah cewa aka yi yanka ɗansa amma ya jajirce ya tsaya ka duba ɗan nan cewa aka yi baban ta yanka shi amma ya ji ya tsaya kawai ba don kuma sai don Allah kuma sannan biyayya ga mahaifin ka to kai ne sa ba za ka jajirce don an ajiye ka akan amana ka kiyaye amanar ba ba za ka jajirce akan kaza ba ai wani mutane da yawa amana ta tafi don ka Allah subhanahu wataala ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim sai muka fanshe shi da rago mai girma Allah ya ce wa tarakna alayhi fil akhirin sai muka bar ambato na alkhairi gare shi fil akhirin ga mutanen baya ko mutun yana so ko baya so sai yaji an ambaci annabi Ibrahim da annabi Isma'il da dukkan kikkiawan yabo duk wanda ka ji ya faɗi mummunan babu ni ban taɓa jewa ko kafirai ba ka faɗa mummunan magana akan su Allah ce wa tarakna alayhi fil akhirin saboda mai saboda ya tsaya tsayin daka ko ba kai kuɗi ba in ka zo mai kiyaye amana ko ba ka duniya wallahi sai an ambaci ka da alkhairi balle kana duniya haka za a nemo ka kai wani akwai amana ku nemo shi yayi kaza kana kwanci za a nemo ka ba ka gari za a nemo ka kai ina wani in nan gurin shi ya shago za a yi asara ina wani biyu za a yi sai ka kawai ana kange ka ana dawo da kai so ba ka cin kuɗin kowa kuma ba zai hana ka yin arziki ba in Allah ya ga dama kuma duk cin kuɗin da ka yi in Allah ya ga dama ya rubuta cikin tara kuɗi ba za su taru ba ba abin da za ka samu a idan daraja ta faru to Allah subhanahu wataala zai daga darajanka ba ka gari amma alheri kawai ake ambatowa kanka ka tara mutum goma mutum bakwai ko takwas alheri za su faɗa biyun ma watakila sai su faɗi sharri don hasada kai wane ina ba za ka zage shi ba akwai kiyaye amana tun da muka zauna da shi a shago tun da na ba shi mashin dina tun da na ba shi mota komai yana kiyayewa yana kula da shi wane akwai kiyaye amana kai in kana neman mutum mai amana in ka samu wane ai ka tsaya a nan to haka ake so shine wa tarakna alayhi fil akhirin wannan komin tsufansa ko ya bar garin ko ya bar duniya sai an ambace shi da alkhairi wannan alƙawarin Allah ne don haka wa'innan mutanen da kaji ake ambace su da alkhairi ake karanta ayoyi suke ake maganar su ake tarihin su in ana tarihin su kawai kai ka san ana maganar mutane ana maganar mutane ko yara ƙanana ne suke sauraron abin da ake faɗa sun tabbata kawai ba mutanen da ba mutane ake magana ba lalle ana maganar dajistattun mutane ne akan imani wannan shine wa tarakna alayhi fil akhiri ya'ya nawa ne sunan su Ibrahim ya'ya nawa ne sunan su Isma'il da yawa a duniya ya'ya mutane sunan su Isma'il wani kan Isma'il ne ba ke nufi ko da suna da wani kaka Isma'il shi ma kakan wani Isma'il ne wani Isma'il ne har aka je wani Isma'il ne ake kofi haka in Ibrahim ne wani kan ake kofi duka gaba daya saboda haka zaka ga Allah subhanahu wataala ya tarakna alayhi fil akhiri sai muka bar labarinsa ambatonsa ambato mai kyau fil akhirina a mutanen ƙarshe tun daga zamaninsa ya yiwo baya har satin alkiyama sai an ambace shi da alkhairi to sai Allah ya fassara ma sai ce salamun ala ibrahim eh in akwai mai kyashi ma to yanzu ga abin da Allah ya faɗa salamun ala ibrahim kai aminci ya tabbata akan ibrahim Allah ko yake sallama akan asbawan Allah ce kadhalika najzil muhsinin haka nan muke sakankawa almuhsinina masu yin aiki suna takatsantsan suna muraƙabar Allah a cikin aikinsu innahu lallai shi Ibrahim inji Allah subhanahu wa ta'ala min ibadina almu'minina tabbas yana daga cikin bayin mu'minai Allah ya ambace ka mu'mini ba shi kenan ka huta ba Allah ya ambace ka mu'mini ka huta ba wani mai yaudari ne ke ma mu'mini ba Allah ne ke ma mu'mini amma mu'mini zai ta ana wallahi kuna kai imani mana amma in ka dinga zage ka baka hazaran bai da ni makaryaci munafiki wani kuwa ai in kace mutum mu'mini to biye da ka daga cika zama mu'minin ka ba to Allah baya yaudara ita innahu min ibadina almu'minin ke sa karfe yaudara don gani mutane sai ga wani wani akwai wadan gaskiya wani akwai imani wani akwai wani hawo in kai sa da kaji ko kace to bushra ajila Allah ya sa in zama mafi alkhairi daga yanda suke tsammani ko yanda suke faɗa Allah ka yafe mun abin da ba su sani ba ya Allahumma ighfir li amma la ya'lamu minni Allahumma ij'alni khayran mimma yaqulun wa ighfir li amma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun shikenan sai ka huta man kai kai an kalla wa ai wallahi kai ina abun sai kace wallahi mu din ba wasa bane to shikenan ka bata ka tafi ko ka ji wani kumbura haka nan ko da ma ba kai magana ba an ji wa ka rinka canja magana kana ido wancin bai sani bane ya tuka to wani jime kai ka zama normal ba ruwanka mutanen yanzu ne za su kai mumini ka yadda ai inda ake ce mumini ka hakura shine inda Allah da kansa yake faɗa innahu min ibadina almu'minina eh lallai shi min ibadina almu'minina ma mutanen yanzu da za su kai ma mumini gobe su ma su ci gulmanka su yi ƙarya a kanka su sare ka ta inda baka tsammani to wannan kuma ran ya ce ma mumini ga yanzu za ka zai kana bata lokaci kana wani takawa na'am
وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وظالم لنفسه مبين.
Allah ce bashirnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin. Kaga malamai akwai riwaya da ta yi nisa tun daga cikin magabata. Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ce tun daga sauran sashin sahabbai wani bayani ya tafi ya zo riwayoyi daga ahlul kitab cewa wanda aka umarci annabi Ibrahim da yankawa shine annabi Ishaq. Yace wannan alhali ba haka bane, cikin aya gashi nan sai da aka kare tarihin wanda aka umarci a yanka shi, sannan sai Allah ya ce a cikin Qur'ani din yace wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin. Kaga ashe annabi Isma'il shine gulamin halim, shine wanda yake Allah ya umarci annabi Ibrahim ya yanka shi, shine annabi Isma'il. Amma ahlul kitab yahudawa saboda su zuriya ne na annabi Ishaq, su kuma larabawa zuriya ne na annabi Isma'il. To wanda ahlul kitab ne saboda tsabar kishi da kyashin cewa shi annabi Isma'il shine wanda aka umarta a yanka, tare da cewa annabi Ishaq ya zama annabi, annabin Allah ne, amma dake shine kakansu, sai da suka juya abun wajen ya zama shine zabih Ibrahim. Alhali ba haka bane. To wannan sai zama an rawaito abun hatta daga ahbaru ahlul kitab, manyan malaman ahlul kitab har ya shigo cikin sahabbai. Al-Hafiz Ibn Kathir yace har da yawa daga cikin magabata basu ankara ba suka manta suka bi Yahudawa akan abun da suka fada. Yace amma nassin Al-Qur'ani ga abun da ya fada, yace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba samu ya faɗi cewa zabih wanda aka umarci a yanka shine annabi Ishaq ba. Sannan ga nassin Qur'ani, bayan Allah ya yi bayanin annabi Isma'il ne, an yi bayanin wanda aka yi umarci a yanka da sauransu can, ta kace wa basharnahu bi Ishaq nabiyyan min as-salihin. Ai kaga abu ne, Sara ita ce mahaifiyar annabi Ishaq, to bata aihuwa sai da aka haifi annabi Isma'il. Hajara ita ce mahaifiyar annabi Isma'il, ita ta haifi annabi Isma'il. Annabi Ibrahim ya ɗauko su daga Sham ya kai su gurin ɗakin Ka'aba ya ajiye su. Sannan tukunna Sara bata tashi aihuwa, wadon ita ba ta taɓa aihuwa ba. Annabi Ibrahim bai taɓa aihuwa ba, akan annabi Isma'il ya fara aihuwa shekarunsa 86 a lokacin. To sannan bayan shekara 13 aka zo za a halakar da mutanen annabi Lut alaihi salam, mutanen Kadu a gefen Sham. To da suka zo waɗannan mala'iku wa ra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi Ishaq, ita ce Sara ita ce wacce ta ji daɗin za a halakar da mutanen annabi Lut alaihi salam, ita ma sai muka mata albishir bi Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Yaqub, sannan bayan Ishaq ɗin shi Ishaq ɗin zai haifi annabi Yaqub. Ba ta taɓa aihuwa ba, amma sai aka wata albishir da ɗa da jika a lokaci ɗaya. To da a ce annabi Ishaq shi ne wanda aka yi umarni a yanka, bayan Allah ya gaya wa annabi Ibrahim annabi Ishaq zai girma har ya haifi ɗa, sai ga shi yau an yi umarni a yanka shi, kuma har ya kwantar da shi zai yanka. Ai da wani abu zai shiga zuciyar annabi Ibrahim ya dan da aka ce mu zai girma ya aihu, kuma yanzu kuwa ga shi zan yanka shi, kin ya zai aihu bayan kuma Allah ne ya bani labarin zai aihu. To je wannan shi yake tabbatarwa da cewa annabi Isma'il shine zabi ba annabi Ishaq ba. Riwaya da ke magana cewa annabi Ishaq ne suna da rauni domin sun yi karo da nassin ayan Al-Qur'ani. Haka Allah subhanahu wataala ya umarci abin ya mala'iku sun yi albishir ga Sara mahaifiyar annabi Ishaq cewa za ta haifi ɗa annabi Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Yaqub, bayan annabi Ishaq ɗin shi kuma zai haifi annabi Yaqub, kuma duk tana raye da annabi Ibrahim da annabi da ita Sara suna raye, za a yi wannan aihuwa. Wato don a baka abunan daɗin albishir, a ce mutum ya jima bai aihu ba, bai samu aihuwa ba, a ce masa a tabbas za ka aihu, za ka haifi ɗa, aka ambaci sunan ɗan ma ɗan wani. To kaga mutum zai fara tunanin to yanzu kan yanzu yadda tsufa ya kama ni nan kuma zan aihu, to yanzu tarbiyyan yaron ba da sauransu yanzu yana da wani. To sai Allah ya ce wa min wara'i Ishaq Yaqub, to bayan kin haifi Ishaq ɗin zai girma kina raye, kuma zai haifi ɗa annabi Yaqub, jikan ma an masa suna.
wani wara ita da yaƙo zai shi dan naki da baki aike shi ba tukunna zaki aike shi bayan kin aike shi zai girma zai aiki da dan nasu sunansa yaƙo kuma zaki ganshi kina rai ita kaka tana sha'awan ta gajika duk wanda ya girma har ya kai matsayin ya aiki yaya har yayan sun aiki yaya to sai son yayan zai koma kan yayan yaya to shine to sai aka bata albishir da 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 kuma dan da wato jika don ta san cewa maganar tarbiyyar da kuma ba ta shi ake yi ba tunda har za ta gama jika to ka za ta yi tsawon kwana ba ta aiki wanda tukunna ma zai aiki jikan nata ba amma duk an bata labarin su za su to ashe kenan annabi Ishaq ba shi ne wanda aka yi umarnin a yanka ba domin in shi ne aka umarnin a yanka to za a samu kokonto a zuciyar annabi Ibrahim da aka ba shi labarin cewa zai aiki annabi Ishaq sannan annabi Ishaq zai aiki annabi Ya'qub lokacin da ya zo yanka shi na dole su ma kokonto ya zan yanka abin da aka ce kuma shi ma zai zo ya yi saboda haka annabi Isma'il shi ne azzale shi ne wanda aka shirin yankawa sai Allah ya ce wa fadainahu bi dhilhin azim kuma shi ne akbaru abnai ibrahim shine babban dan annabi ibrahim alayhi salam wa huwa akbar min ishaq kuma shine mafi girma daga annabi ishaq alayhi salam sai bayan duk an yi wannan lamarin ya wuce ne tukunna sai Allah ya ce wa basharnahu bi ishaq sai muka yi masa albishir kuma da annabi ishaq nabiyan kuma muka ce masa shi din ma annabi ne min as-salihin kuma yana daga cikin salihan bayi a ce ma zaka aihu kuma ga irin sifar dan da zaka aifa yanzu a zamani yanzu ne ce za ka aifi da to kuma ɗan da za ka aifo ma shagonsa a kasuwa zai fi kowanne ko kuma ce shi zai zama kwamishina ne ko ce zai zama gwamnan Gombe nan gaba za ka ga mutum tun daga yanzu ya fara tafiya sai dai Allah ya sauke don zai rinka magana ji kaɗai to amma shi daraja ta ƙarshe aka fara aka ce wa basharnahu bi ishaqa nabiyan kuma annabi ne kuma min as-salihin ina daga cikin salihan bayi dukkan annabawa salihan bayi saboda haka su buri ya cika Allah subhanahu wataala ya ba su dukkan daraja sun same ta kawai wannan annabi dan annabi jikan annabi wannan dan sa annabi jikan sa ba annabi wannan baban sa annabi kakan sa ba annabi baban baban sa annabi hawo jeri kenan saboda haka sun jefa sun cafe sun ci nasara Allah ya ce wa barakna alayhi an karanta Allah ya ce wa barakna alayhi wa ala ishaq sai muka yi albarka akan sa shi annabi ibrahim alayhi salam wa ala ishaq muka yi albarka wa annabi ishaq alayhi salam Allah ya ce min zurriyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin daga zuriyarsu akwai muhsinun masu aiki na kwarai domin Allah wa zalimun li nafsihi mubin daga zuriyarsu kodan da sun zalunci kansu sun kama hanyar da ba daidai ba ma'ana su kan tasattun bayi ne Allah sai ga magana daga kansu amma fa a zuriyarsu tsatsansu aje 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 akwai salihan bayi ila kiyamis sa akwai kuma waɗanda ina sun sake hanya Allah ya kiyaye na
ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين
كدوبا الله سبحانه وتعالى ينا فإن باينسا نقري قوم تمي بوتا الله مولا شيء أثار حبا باين الله سويته سويشودي سويني نسرا سويتي نسرا سويتي الله يا يددس سويني يددش الله تولى قد مننا على موسى وهارون حقيقة من يبيوا akan annabi Musa da annabi Harun, dan uwan juna ne, wa da kani. Allah subhanahu wataala ya musu baiwa. Wa najjaynahuma, Allah ta mun tsirar da su, wa qaumahuma, da mutanen su, min al-karbil azim, daga bakin ciki ne girma, shine bakin cikin Fir'auna, bakin ciki na farko, bakin cikin yadda aka mai da su bayi, su ne abu ne aka mai da su bayi, aka wahalar da su bani Isra'il, suka zama su ne ɗan sharan gari, ɗan ɗiban itace, ɗan girki, ɗan sauransu a cikin mulkin Fir'auna, suna yi wa kintsawa bauta iyaka, aka walakanta su, Allah ya tsane su daga wannan bauta. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya annabin Allah da ɗan uwan annabin Allah, dukkan annaba da aka aika musu sai zaman to daga cikin su bani Isra'il. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsirar da su daga fitinan Fir'auna, ya halakar da Fir'auna kuma abu na uku a gaban su. To wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsirar da su da mutanen su, min al-karbil azim, daga bakin ciki mai girma, da a ce Fir'auna ya samu nasara akan su da sun sha wahala. Allah ta wanasarnahu, kaga a can Allah yana magana da tasmiya na ta wanajjaynahuma, anan Musa da Harun, ta walaqad mananna ala Musa wa Harun, yata wanajjaynahuma wa qaumahuma min al-karbil azim, sai ta wanasarnahum, sai muka taimake su, fakanu humul ghalibin, su sai suka zama su ne suka yi rinjaye. Me yasa? Saboda wanajjaynahuma, sai muka tsirar da su biyun nan, wa qaumahuma, da mutanen su. Yanzu ana jingina maganar zuwa ga annabi Musa da annabi Harun don a ɗaga darajarsu, a nuna maka cewa bin su shine cin nasara, bin su kuma shine tsira. Sannan su din ne yanzu Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a kansu, sannan kuma su ne wanda duniya biyu su ya shirya. To da mutane aka samu waɗanda suka yi imani da su, sai Allah ta wanasarnahum, sai muka taimake su da su da mutanen. Amma mutane sun samu taimakon Allah ne don kawai sun bi annabi Musa da Harun. Fakanu humul ghalibin, sai suka zama su ne masu rinjaye. Sai Allah ta ce komar da magana, yace wa atainahuma, annabi Musa da Harun, alkitabal mustabin, sai muka ba su su biyun nan littafi, al-muttabin, ne bayyana ƙarya da gaskiya, shi ne at-tawba. Kaga wannan littafi sai zama annabi Musa alayhi salam aka saukarwa, annabi Harun shi ma annabin Allah ne, zaka su ne masu littafi. Su kuma sauran mutane, bin wanda aka ba wa littafi shi ya kai su ga nasara. To yanzu wanda aka ba wa littafin da shi ake magana, sauran mutane kawai gama gari, da zarar sun ji su, da shi kenan sun ji daɗi. Sai Allah ya ce wa hadaynahum siratal mustaqim, shiryarwan har da sauran mutane, amma sauran mutane sun samu shiryarwa ne kai tsaye daga bin annabi Musa da annabi Harun. Amma annabi Musa da annabi Harun kai tsaye kawai daga Allah ke samun shiriya. Su kuma sun shiryar da mutane, zaka duk wanda yake son ya bi shiryar Allah sai bi Musa da Harun. Su kuma ne Musa da Harun, annabi Harun, su kawai suna bin shiryar Allah ne. Allah shi ke ɗaukan ɗawainiyar shiryar da su. Zaka ce haka, sai manta da sauran magana, abin da sauran jama'a. Su sauran jama'an abunan sun shiga lemar annabi Musa da annabi Harun. Zaka kawai sai ce wa hadaynahuma siratal mustaqim, aya kawai da suka bi su, su ma shiryayyu ne. To amma bin annabi Musa da Harun, annabi Harun shi ne ya ba su damar a ambace su a matsayin shiryayyu. To zaka kawai sai Allah ya kira iya biyun don ɗaga darajarsu, da nuna kuma cewa shiryar asali kai tsaye daga gurin Allah su take zuwa ba, su kuma su shiryar da sauran bayin Allah. Haka Allah ce wa hadaynahum siratal mustaqim, sai muka shiryar da su tafarki madaidaici. Wannan ke nuna duk wanda ya bi annabi Harun, abin nan ya bi annabi Musa ko ya bi annabi Harun, to yana kan shirya madaidaiciya. Allah ce wa tarakna alayhima fil akhirin, su ma haka muka bar kyakkyawan ambato gare su, fil akhirina, cikin mutanen da za su zo bayan su. Tun daga nan da annabi Musa da Harun suka kare zaman duniya, tun suna raye bayan su har tashin alkiyama, duk mutumin kirki sai ya ambace su da alkhairi. Daka tarakna alayhi ma fil akhirin, mun bar lamarin su, muka bar kyakkyawan ambato gare su, fil akhirina, cikin mutanen da suka biyo bayan su. Sai Allah ya fassara wa tarakna alayhi ma fil akhirin, yace salamun ala Musa wa Harun, amince tabbata ga Musa da Harun. inna kadhalika najzil muhsinin, ba fa su kadai ba, Allah ta inna kadhalika najzil muhsinin, mu inji Allah subhanahu wataala kadhalika yadda kaga mun saka wa Musa da Harun, najzil muhsinin, haka muke sakan kawa don duk kai aiki domin Allah, suna tsammanin lada a gurin Allah, a duk inda kike sun san Allah yana ganin su, da kuka kai takatsan san to su ma za mu sakan kawa su irin yadda muke wa Annabi Musa da Harun. Kuma Allah subhanahu wataala zai daga darajar duk wanda ya riki addinin Allah riko na gaskiya. Innahuma lalle annabi Musa da annabi Harun min ibadina almu'minina, suna daga cikin bayin mu'mini. Duba Allah subhanahu wataala yake ambaton bayinsa, yana yabon su, yana daga darajar su, kuma yana faɗa irin darajar da suke da ita. Duka na ayoyi ana nufin mai koyi da su ne kan mutum ya zama ta yaya za ka zama irin su, ta yaya za ka yi koyi da irin su. Ko baka zama tamkar su ba, fatashabbahu in lam takunu mithlahu illa tashabbuha bil kiram kiram, ku kamanta ko da baka zama su ba, domin kamantuwa da masu daraja shi na daraja ne. In ka kamantu da masu daraja to ka daraja. To wani ke yake ta lissafin yadda zai kamantu da masu ɓoye dukiyar wani, yadda zai kamantu da masu sace dukiyar gwamnati, yadda zai kamantu da masu haɗinci, yadda zai kamantu da mayaudara maƙaryata munafukai, yadda zai yanzu wani mutum ya yi asara. Amma ana bada tarihin bayan Allah ne don mu zo mutanen gwari. Ba za a taɓa cin nasara a gamu zaman lafiya da kwanciyar hankali da rashin tsadan kaya da rashin bala'i da tashin hankali da rashin satan mutane da rashin kashe-kashen mutane da rashin shiga da bama-bamai cikin mutane. Ba za a taɓa samun sauƙi a kan wannan cikin irin yadda ake so ba, sai mun zamanto duk gaba ɗaya mun canza zukatarmu, ko mafi yawa daga cikinmu zukata sun kyawu, zukata sun kyautata. Mu riƙe Allah riƙe na gaskiya. Duk waɗannan abubuwan musibu ne waɗanda da kansu za su bi za su ɓata, ai da babu su kawai zuwa suka yi ba a san ta ina suka zo ba. Duka gaba ɗaya sai da sun tafi in an koma ga Allah subhanahu wataala, koma na gaskiya. Amma lokacin da kake gani kana tare da mutane, kai kana yaudaran wane, wane yana yaudaran ka, kai kana masa ƙarya, wane yana maka ƙarya, ka kai mutum yana ma kirari na ƙarya kawai, ita ma kirari na ƙarya. Amma in an zo munafurci zai munafurci ka taɓo ta ina kake tsammani, ka ga mutum zai yi zauna ya yi kamar ko ƙulla harkar arziki da shi ga wanda ke harkar kuɗaɗe ko wani abu, kamar da gaske an fara tafiya ina a cikin zero ka ɗauko kai shi kenan, sai ga gaba ɗaya babu alheri, babu mutunci, babu komai. Ko a masallaci ka tsince shi a zamanin yanzu in ba Allah ya taimaka ba, ƙarshen ka sai ka jefar da shi a juji kamar in ka gan shi ma za ka kore shi. Saboda haka rashin kyakkyawar zuciya da mummunan gaggawa da mutane suke ciki yasa an ajiye alqur'ani a gefe. Amma Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin bayin Allah, ya ga irin jajircewa da suka yi akan imani, sun haƙura da duniya don kawai Allah subhanahu wataala suke so, shi suka zaɓa, shi suka yarda da shi, sun haƙura da komai a duniya. Ana so mu yi koyi da irin wannan, ka haƙura da komai a duniya sai abin da ya zo maka ta hanyar gaskiya. Allah zai iya amsa ka ta inda baka tsammani. Abin da duk ya zo maka ta hanyar gaskiya, ya zo maka ta hanyar halal, ka yi amfani da shi yadda kake so. Amma abu in ya zama na haramun, ba ruwanka da shi. Abu in ya zama na ƙarya da rashin mutunci, ba ruwanka da shi. Abu in ya zama na handama na rashin gaskiya, ya kamata ka kawar da shi. Amma ina zukata sun cika da son abu ne da rafata da son zuciya da hadama, idanuwa sun makanti saboda hadama ta yi wa zukata. Haka mutane ana tafiya kamar ba a garin gaba, kai mutum an yi wa'azi ko an saurari wa'azi, amma ina nan ana ta abu ne, kowa so yake samu wata ƴar ƙofa da zai kwashi abun da ba nasu bai kwasa, shi dai kawai a je abu nan. In mutum ya yarda da lahira da tsayuwa a gaban Allah, me zai sa ba zai jajirce irin waɗannan bayin Allah? Ana cewa mutum ya yanka ɗansa ya yarda, ana cewa mutum ya zo Fir'auna da mulkinsa da komai, amma sun haƙura da talauci da bala'i da dukkan barazana sun tsaya akan addinin Allah har Allah ya ba su mafita. Yaya mu za mu daina Allah kawai daga mutum an ɗan motsa shi da ɗan talauci kada su kai? Wannan zamani yanzu an ce wai ba a karɓan kuɗi ruwa, wani lalura ne ta sa ka a ina kake da aya ko hadisi da ya jama in lalura ta zo ka karɓi kuɗi ka sayi tiri a baka kuɗi ruwa, ko ka karɓi kuɗi ka karɓi bashi a gurin da akwai kuɗin ruwa a ciki, babu inda larura. Allah subhanahu wataala bai ba da larura akan wannan ba, da ya san da larura da bai saukar da ayoyin suratul baqara ba. da zai tukar da ayin da yake a kunan ba da zai bada damar larura addinin musulunci kuma ya kare duk wani wanda zai yana wani kame kame ayin illa larura ta zo ku bada cin hanci illa larura ta zo lallai ne tsaya gaban Allah bai da hujja ba za ka yi mutane fatawa don kawai haka kawai ba dukkan wahala ba irin wahala da annabawan Allah ba shawa babu irin jarabawa da Allah bai musu ba ba su bar duniya ba sai da ajalin su yayi kuma ba su daina rayuwa a duniya ba sun isar da sakon Allah haka wajibi ne mutum ya jajirce ya tsaya akan gaskiya ko da zai rasa abubuwa da yawa Allah subhanahu wataala baya da za a yi ka jajirce domin sa kake jajircewa domin wani ma zai saka kanka maka ya ce maka wane ya yi mu a baka matsayi to balle Allah subhanahu wataala ka yi Allah ka zo kana kokonto ka yi mutum ka zo kana cewa lallai an ce mun za a naɗa ni saboda haka ni na san kuma shi yana cika alkawari to me yasa ba idan ka ce wani yana cika alkawari to wajen biyar in dai ya faɗa to sai an ga ya aikata to wajen goma wallahi duk alkawarin da ya cika mutum na wannan to Allah subhanahu wataala ne ka rena alkawarin sa aka yi yasa ake abin da aka ga dama alkawarin Allah shine asalin alkawari na gaskiya Allah inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya kare alkawari baya saba alkawari saboda haka mutane an rena Allah ba a san Allah ba subhanahu wataala a mafi yawan lokuta mutane kaman da gaske amma an yi ba ka kanci ga abu ya zama shi dai Allah ya kiyaye Allah ya samu dace wallahi ta'ala ala in muna rayuwa lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan Allah ya samu dace
dukkan bayin Allah da suka turo suke bukatan bayin Allah sai su da addu'o'i na fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi addu'o'in mu ya biya mana bukatun mu na alkhairi duniya da lahira marasa lafiya da aka ambata tun farko da sijai da dukkan sauran ƴan uwanmu marasa lafiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya. Allah kuma ya sa musamman wayanda suka sha ɗawainiya sun jima suna jinya, Allah ya sa kafara ne gare su. Wanda suka koma ga Allah suka rigaye mu, Allah ya ƙara musu rahama cikin kaburburansu, iyayen mu baki ɗaya Allah ya fasa mu cikin kaburburansu. Wadda suka tulo wanda suke neman abin ne suke cikin ɗawainiya ko tashin hankali ko damuwa akan yanayin abuna kan yanayin kasuwa, muna fata Allah kawo tsau wadda suke abunan bukatan gini da ƙarin aure, Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare musu. Wadda suke abuna kowa da irin abun da ya ambata wanda aka yi garkuwa da iyali, an same ta ko ba san, muna fata Allah ya bayyana ta, Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ta. Dukkan waɗanda suka turo bukatu daban-daban, masu basu suka Allah ya ba su ikon biya, masu ganin barazana a jari muna fatan Allah ya kawo sauƙi, masu damuwoyi kala daban-daban ta kota ina Allah shi ya fi mu sanin damuwar kowa, muna fatan Allah ya yi wa kowa damuwarsa, Allah biya wa kowa bukatunsa na alkhairi, Allah ya gafarta mana kurakuranmu, ya yafi mana zunubanmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عليك، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.